بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haduwar mu a wannan a safiya ta lahadi yaumuna 19 ga watan rabi'ul thani hijira tana da shekara 1400 da 44 hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina wanda kuma yake daidai da yaumuna 13 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafal malama shekhatu bintu muhammad alqasim Allah madaukakin sarki saka mata da alkhairi daga wannan majalisi na mai albarka masallacin da kenan cikin Raji Quarters a cikin garin Bauchi muna nan a cikin bayanai da malama ta kawo mana a karkashin abubuwan da suke magani ne kuma warwara ce kuma waraka ce ga damuwa dukkanin mutumin da ya shiga damuwa ya kiyaye waɗannan abubuwan da muke karantawa insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki zai kawo masa mafita daga dukkan damuwan da ya shiga. Muna karkashin abu na shida shine al-ijtihadu fil amali salih. Shine dagewa wajen aikata ayyuka na gari. Wanda malama ta kawo mana wasu daga cikin ayyuka na gari da ya kamata mutum ya kiyaye domin ya sama mafita daga dukkan damuwan da ya shiga. Na farko mun ji akwai at-tauba. Yayin malama zai tuba ya koma zuwa ga Allah. Na biyu akwai al-luju'u ila salah. Yawan wato komawa da kuma kula da sallah ya koma ayi sallan farilla ayi nafila a roki Allah a ciki abu na uku akwai talabul ilmi akwai neman ilimi na shari'a abu na hudu akwai zikrullah ambaton Allah mun ji cewa wa minhu qira'atul qur'an daga ciki akwai karatun alqur'ani ko mu ce ma wa afdaluhu qira'atul qur'an mafi girman sa mafi falala a cikin sa shine karatun qur'ani sannan abu na biyar mun ji akwai at-tasbihu wat-tahlil yawan tasbihi da halala subhanallah wa la ilaha illallah da sauran zikirori sannan abu na bakwai kenan mun ji cewa akwai qaulu la ilaha illallah ko na shida akwai qaulu la haula wala quwwata illa billah yawan fadin la haula wala quwwata illa billah wanda shine muka tsaya akan shi a yau kuma zamu tashi akan abu na bakwai shine al-istighfar shine istighfari to zamu ji a farko an kawo malama ta kawo tuba anan kuma sai ta kawo istighfari to wani zai ga kamar ai da tuba da istighfari duka abu ne guda daya na'am suna da alaka da juna amma abubuwa ne daban-daban na farko zamu ga Allah ya bambanta su a cikin alqur'ani yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla fa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir. Kaga anan Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ku yi istighfari zuwa ga ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi. Kaga ashe Qur'ani ma ya bambanta abubuwa ne daban-daban. To menene bambanci tsakanin tuba da istighfari? Tuba shine janyewa daga zunubin, dainawa. Istighfari kuma roƙon Allah ya gafarta abin da ya wuce a baya. Idan ka tuba kace ka janye ka daina, to kamar kana ba Allah haƙuri ne cewa ba za ka sake ba. To yanzu abin da ya wuce a baya kuma ya za a yi da shi, shine sai a masa istighfari. To shine an samu at-tauba wal istighfar, an samu tuba da kuma istighfari. Sannan shi istighfari ana so mutum ya yawaita yin sa a kowane yanayi, a kowane lokaci ya samu kansa. Ba lallai lallai sai in ya tabbatar cewa ya yi zunubi kafin ya yi istighfari ba, a koyaushe ya dinga istighfari. Shi yasa yanda za ka gane cewa istighfari ba sai mutum ya yi zunubi kafin yake yi ba. Sallah yanzu, idan mun yi sallah yanzu yanda muka yi sallar asuba din nan, sallah yanzu kana idar da sallah kafin gama karatun alqur'ani ne abinda kai a sallan, ka gama zikirin ne subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subuhun quddusun, ka gama rabbikulli, ka gama tahiyya, ka gama salatin annabi, duka wa'innan lafuza ne da lada ka samu a kansu. Amma kana yi kana ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, abu na farko da aka ce ka fara faɗa shine kace astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ashe wannan ya nuna cewa istighfari ba wai lallai sai mutum ya yi zunubi kafin yake aikatawa ba. Saboda kaga idan a zunubi ne, in ma mutum zunubi ya yi, to sallah in ya yi sallah ya yi zunubi kafin ya yi sallah, to sallah tana kalkare zunubin da ya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce as-salawatul khamsu, ya ce salloli guda biyar, daga azahar zuwa la'asar, daga la'asar zuwa maghrib, daga maghrib zuwa isha, daga isha zuwa asuba. Yace wa ramadanu ila ramadan, daga watan ramadan zuwa watan ramadan, wal jumu'atu ila jumu'a, da juma'a zuwa juma'a. Kaga wa'innan, daga wannan sallan zuwa wannan, daga wannan juma'an zuwa wata, daga wannan ramadan din zuwa wata. Sai yace kaffaratul lima bainahun, suna kankare zunuban da ke tsakanin su, suna kankare zunuban da ke tsakanin su. Idan mutum yayi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wanka ran juma'a ya fita masallaci da wuri, ya samu huduba, ya samu sallah, to Allah ya yafe masa zunubansa daga wannan juma'ar zuwa juma'a mai zuwa. A wata ruwayin ya ce ma wa ziyadatu salatati ayyam, har da karin kwana uku. Saboda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Daka daga wannan ramadan din ko zuwa wannan ramadan din, idan mutum ya yi ramadan din da ta gabata, ya yi azumi, ya yi qiyamu ramadan, ya yi abubuwa da yawa na ibada a azumi, Allah ya raya shi zuwa azumi mai zuwa, to duk abin da ya yi daga wancan azumin zuwa wannan mai zuwa din, in Allah ya raya shi, in Allah ya raya mu zuwa ga wannan lokacin, to wannan azumi mai zuwa din ta kankare duka zunuban da ya gabata. Haka sallah. Saboda haka kaga idan lallai sai mutum ya yi zunubi ne kafin zai istighfari, to kaga da ya yi zunubi sai ya yi sallah, sallah ta kankare. Saboda wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce ya Rasulullahi, na ritsa da wata mata a cikin gona, ba abinda ban yi da ita ba ghaira anni lam ujami'ha, ya ce saduwa da ita ne kawai ban yi ba, ya ce iya abinda ban yi ba kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kauda kai, bai ce masa komai ba. Sai da aka kira sallah, sai bayan an yi sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aina sa'il, ya ce ina wanda ya zo yana tambayan nan, ya ce gani ya manzo Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai sallah tare da mu, ya ce eh, ya ce to ka ji Allah ya yafe maka. Saboda Allah ya saukar da aya, yace wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Daka Allah yace ka tsaida sallah dare da wuri, saboda kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. kaga wannan kuma ba yana ba mutum dama yayi siyansa bane ya ce in yayi sallah ta warware ta kankare saboda bai sani ba ko in yayi sallah din in yayi asuba din nan za a yi azhar da shi ko ba za a yi da shi ba sannan kuma bai da garantin sallan ta karbu ko bata karbu ba bai da tabbas yanzu kokari yake a samu ba maganan ma sallan ta kankare wasu zunubai ba yanzu addu'an da yake shine rabbana taqabbal minna addu'an da yake kenan Allah ka karba Allah ka karba saboda haka yawan istighfari kar mutun ya ce ai shi sai yayi zunubi tukunna kafin zai yawaita istighfari to karshe zai tara ma kansa zunubai ne masu yawa kuma har yanzu yana ganin cewa ai bai yi zunubin da suka kai ya musu istighfari ba laka mutun in ya tuba tuba mai kyau yayi istighfari kuma istighfari abinda ake so lokacin da mutun yake istighfari ba ma istighfari ba duk wani zikirin da mutun zai yi to ana so lokacin da yake zikirin harshensa na furtawa bakinsa na motsi zuciyarsa kuma tana halatto abinda ma'anan abinda yake fada ba irin yanda muke bin astaghfirullah 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 ko tafiya kawai mutun yake zubawa kawai yake to wannan ba istighfari yake ba ko idan an yi sallah tasbihin da ake bayan sallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 to galibi sai ga mutun kawai iya abin da yake yi kawai shine a kawai subhanallah 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 to wannan duk ba zikiri yake yi ba wannan ba tasbihi yake yi ba amma tasbihi shine ya tsaya ya dinga bi a hankali yana fahimtar su subhanallah 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 to wannan yana tasbihi kenan da haka malama tace daga cikin abubuwan da ke kawo warware damuwa akwai yawan istighfari qala sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man lazima al-istighfar duk wanda ya lazimci istighfari ya dimanci istighfari da yawa to ya sani cewa ba sai an je lahira ba tun a duniya ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja duk wani kunci to Allah zai kawo masa mafita duk wanda ya lazimci istighfari to duk wani kunci da ya shiga Allah zai kawo mai mafita saboda kamar yanda na sha ambatawa lokacin da mutum Allah ya sa shi a wani kunci a wata damuwa to fa wani zunubi ne da ya aikata ma Allah sai ya cancanci wannan ukubar so lokacin da yake cewa ya tuba yana istighfari yana ba Allah hakuri ne cewa ya Allah laifin da nayi din nan na tuba na janye na tuba na janye ina roƙonka ka yafe mu Allah kuma sai ya yafe masa sai ya cire shi daga wannan damuwa da haka duk damuwar da mutum ya shiga ciki ya yawaita istighfari sannan ya ce wa min kulli hammin faraja duk wata damuwa Allah zai kawo masa mafita Allah zai kawo masa sauki wa razaqahu min haythu la yahtasib annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin falalan istighfari shine Allah zai azulta mutum ta inda bai taba tsammani ba wato ana nuna maka cewa a duniyance ma daga cikin falalan istighfari shine mutum zai yi kudi in yana istighfari zai yi arziki Allah zai azulta shi ta inda baya tsammani in ya lazimci istighfari amma galibi abinda muke yi shine kamar gwada Allah muke bari mu gani magani bari mu yi magani ko za ta ci Allah kuma mu'amalan da ake yi da shi mu'amala ce ta yaqini mu'amala ce ta yanda yace yanda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama a wannan ingantaccen hadisi na Imam Abu Dawuda yanda manzon Allah ya faɗa ka ji a ranka cewa da gaske ne kana istighfari na farko zaka samu gafaran zunubai Allah zai baka rahaba sannan na biyu duk wani kunci ka ji a ranka istighfari ya kai ya warware shi sannan na uku ka ji a ranka cewa duk wata damuwa kana istighfari Allah zai kawo maka mafita sannan na hudu ka gamsu cewa da gaske ne istighfari yana kawo arziki bayan ka tashi kai riko da sababi sai kuma ka lazimci istighfari to sai Allah ya taimake ka akai qala ibnul qayyim ibn qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa amma ta'thiru al-istighfari fi daf'i al-hammi wal-ghammi wad-dayqi yace tasirin da istighfari yake da shi
wajen tunkuɗe damuwa, wajen tunkuɗe bakin ciki, wajen tunkuɗe duk wani kuncin da mutum ya shiga ciki. Falimashtaraka fil ilmi bihi ahlul milali wa uqala'u kulli umma. Yace malam yace na daga cikin saboda abinda malamai ma'abota ilimi, sannan kuma wa'anda suke ma'abota hankali na kowace al'umma suka gamsu suka yi ittifaki akai cewa annal ma'asi wal fasada, cewa saban Allah da kuma barna a bayan kasa tujibul hamma, wannan shi yake wajabta wa mutum ya shiga damuwa. Saban Allah da yada barna, wannan shi ke sa mutum a cikin damuwa. Wal khaufa, sannan yakan gadar wa mutum yawan tsoro, wato na rashin aminci kenan. In an ce yawan tsoro ana nufin rashin aminci kenan. In mutum na saban Allah to babu shakka za a samu rashin aminci in ana saban Allah a cikin gari, a cikin al'umma. Kamar yadda Allah ya bada kissan alƙarya guda a cikin Alƙur'ani a suratul Nahl, yace wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u. Allah ta'ala yace wa daraballahu mathalan qaryatan, Allah ya buga misalin wata alƙarya. Wannan alƙaryan kanat aminatan mutma'inna, ta kasance tana cikin aminci da nutsuwa, amintacciyar alƙarya ce, natsatsiyar al'umma ce. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, arzikin al'umman nan yana zuwa mata a kyauta, a bati, a rubus, a bulis, ta kowace fuska, kowace hanya, duk abin da suka sa a gaba sai zama arziki. Duk abin da suka sa a gaba sai zama arziki. Sai a tara bawon dake, sai a sarrafa shi zama arziki. Sai a tara bawon gida, sai a sarrafa shi zama arziki. Sai a tara totan masara, a sarrafa shi zama arziki. Duk wani abin da suka sa suka sarrafa shi sai zama arziki. Amma wannan alƙaryan fa kafarat bi an'amillah, sai suka butulce, suka kafulce ni'imomin da Allah ya musu. Allah ya ce gashi na baku, ku kiyaye bauta na ni kadai, kar ku bauta ma kowa in ba ni ba, ku bi dokokina. Suka butulce, suka nuna ma Allah in dai wannan abin yayi musu ne don su bauta masa to ba sa su. Saboda haka Allah ya ce fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, Allah sai ya musanta dandana musu tufafi na al khauf, libasal ju'i wal khauf, tufafi na yunwa da tsoro. Sai ya dauke abincin arzikin da yake zuwa ta ko'ina ana samun abinci, Allah sai ya dauke sai ya kawo yunwa. Amincin da ake ciki, Allah sai ya dauke sai ya kawo tsoro. Bima kanu yasna'un, saboda abinda suka tunce suna aikatawa. Allah ya ce walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhadhahum al'adhab wa hum zalimun. Manzo ya zo musu daga cikin su ya musu wa'azi, sai suka karyata shi, sai azaba ta damke su lokacin suna azzalumai. Da haka saban Allah shi ke kawo rashin tsaro, rashin aminci a cikin al'umma. Saban Allah. Sannan malama Ibn al-Qayyim ya ce yakan gadar da wal huzna, yakan gadar da bakin ciki. Bakin ciki, in kana so ka ga bakin ciki a rayuwa to mutum ya dage ma saban Allah. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i shafi, wato littafin Zadul Bazadul Ma'ad, littafin Adda'u wa Dawa, yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya tsari. Tsari shine automatic ne, Allah ya sanya wa mutum tsari shine lokacin da ya tsunduma cikin saban Allah to yana tafiya ne tare da shiga cikin damuwa. A haɗe suke tafiya, yana tsunduma a saban Allah to kuma a lokacin kuma damuwa take binsa. Wato kamar Allah ya kulla alaka ne tsakanin saban Allah da bakin ciki da damuwa. Allah yana nuna cewa wannan damuwa da bakin ciki, duk wanda kaga yana zina, yana alfasha, yana kaza, yana kaza, yana kaza, to kawai ku bishi, kawai bishi. Daka da mutum ya tsunduma cikin saban Allah to kawai sai damuwa ta bishi, matsaloli kawai sai su addabe shi, matsaloli kawai sai su yi masa yawa. Sannan kuma yana gadar da wadika sadari, yana gadar da kuncin zuciya, kuncin kilji. Mutum kullum yana cikin damuwa, ba abin da ya same shi in ya je asibiti a bincika lafiyar shi kalau ba shi ba aljanu ke damun sa ba lafiyar shi kalau amma kuma yana cikin damuwa saboda ya taba Allah sannan yana gadar da wa amradul qalbi yana gadar da yana wajabtar wa mutun da cututtukan zuciya sabon Allah cututtukan zuciya cuta mafi illa kuma ita ce cutan zuciya mafi girma Allah ya sa wa mutun cuta ta hasada da kyashi wannan duk ukuba ce hasada ukuba ce saboda kana ganin wane yayi gaba ka kullace shi a zuciya hasadan ka bata sa ka samu ba sannan hasadan ka bata hana shi ci gaba ba kaga kullun kana cikin damuwa in ko ka je asibiti ba maganin hasada saboda kaga yanzu bara ka je asibiti kaga an yi dogon layi ana son ganin likita baka je ka zauna a gaban likita yaya me yake damun ka ce wallahi cutan hasada ce take damuna a zuciya yace to wannan ina gaba hasada ke damun ka ba hauka ke damun ka da haka nan ba nan ne asibitin ka ba sai a wuce da kai psychiatrist to kaga cututtukan zuciya damuwa bakin ciki sai su addabi mutum malam yake cewa hatta inna ahlaha idza qadaw minha aw tarahum hal sai ta kai ga masu sabon Allah idan suka gama biyan bukatun su a sabon Allah idan suka gama biyan bukatun su wasa'amat ha nufusuhum suka shiga cikin damuwa zukatansu suka munana saboda sabon Allah da suka aikata mutum in yayi sabon Allah sai ya zama sabon Allah nan ya sa mai damuwa a zuciya to yanzu kaga yayi sabon Allah ne sanadiyar sabon Allah nan sai ya shiga damuwa to saboda Allah ya masa ukuba to madadin yaje kaga zunubin nan zunubin ne ya sa shi a damuwa amma madadin yaje neman wani magani daban to yanzu tunda ya shiga damuwa sai malam yace irtakabuha sai ya sake komawa kan wannan sabon Allah yana ganin kaman shine maganin damuwa irtakabuha daf'an lima yajidunahu fi sudurihim min ad-dayqi wal hammi wal ghammi wai saboda wai yana so ya tunkuɗe abin da yake ji a zuciyansa na damuwa na kunci na bakin ciki kama kala Sheikhul Fusuk kamar yadda wani cikin manya-manyan fasikai Sheikhul Fusuk yake cewa wannan misalin da zai kawo shine zai kara mana bayanin me malam yake nufi yace wa ka'asun sharibtu ala lazzatin wa ukhra tadawaitu min habiha yace giya ce yake sha to kofin farko da ya sha na giya kwalban farko da ya sha na giya ya sha ne bisa dadin rai to da ya sha wannan bisa dadin rai sai ta sa shi a damuwa to sai ga cewa me ya maganin damuwan shine sai a ƙara kawo masa wata kwalban giya kaga ya sha wancan bisa dadin rai ta sa shi a damuwa to saboda ukuba da Allah ya masa sai ya ga cewa maganin damuwan da wannan ta farkon ta sa shi shine a ƙaro masa ta biyu ya ƙara ban sani ba ko an gane misali sai ya kawo masa ta biyu ya ƙara to shi yasa duk mutum in yayi sabon Allah lokacin da ya gama biyan bukatansa to sai ya shiga cikin damuwa yasa yana daga cikin abin da Imam Zahabi ya ambata a karkashin zina in ban manta ba a littafin sa Kitabul Kaba'ir ko wani malami yana cikin abin da malami suka ambata cewa ko mutum zina yayi lokacin da sha'awansa ta ɗebo sa yana ji zai yi zina lokacin da ya gama zina ce ka bashi in mintoci 10-20 zaka ga ya shiga damuwa shi kanshi yana cikin damuwa abin zai zo kuma ya dame shi a zuciya to sai ga kuma menene maganin wannan damuwar shine ya sake komawa shi sai ga wannan ita ce maganin damuwa da haka to shine wannan yace shi ya sha kwalban giya daya da ta sa shi a damuwa sai ce to a ƙaro masa wata danta masa magani wa idza kana hadha ta'thiru adh-dhunubi fil qalbi malam yake cewa to in har ya kai ga wannan tasirin zunubi a zuciya ya kai ga haka mutum yayi zunubin ta sa shi a damuwa kuma ya dauka cewa ƙara komawa zunubin shine maganin damuwansa yace fala da wa alaha to wannan bai da wani magani illa bitawbati wal istighfar bai da wata magani bai da wani magani sai tuba da kuma istighfari shine mutun yawaita tuba yawaita komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala malamin ki malama take cewa wa alam ka sani annahu bitawbati wal istighfari tahullu ni'ami idan kana son ni'imomi su maka yawa kaga ni'imomi suna ta isuwa gare ka to ana samu ne ta hanyar istighfari da kuma tuba wa tajlibul arzaqa sannan arziki istighfari da tuba suna jawo arziki Allah ya koro wa mutum arziki kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukakin sarki ya fada mukhbiran an qauli nuhin alaihi salam kama yanda Allah yake ba mu labarin abinda annabi nuhu ya fada wa mutanansa lokacin da ya musu wa'azi suka ki jin wa'azinsa da suka ki jin wa'azi suka ki bin Allah Allah ya kawo musu fari aka shiga damuwa aka shiga talauci da suka zo wajensa neman mafita sai ya ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ya ce musu arziki kuke nema mafita kuke nema to ai abu mai sauki ne wannan istaghfiru rabbakum zunuban nan da kuke yi ku roki gafaran ubangijinku ku ce kun tuba ya yafe muku ya gafarta muku innahu kana ghaffara kun yi sa'a Allah mai gafara ne Allah mai karban tuba ne idan kuka tuba kuka yi istighfari mun ji na farko Allah zai yafe na biyu fa yace yursilis samaa alaikum midrara Allah zai koro muku ruwa daga sama mai yawa mai albarka mun ji na biyu na uku fa sai yace wayumdidukum bi amwalin wa banin sannan kuma ya kara muku ya biyo bayan wannan da tarun dukiya da kuma ƴaƴa masu albarka kenan mutum ma ƴaƴansa ma yana so su yi albarka to zai lazimci istighfari yana so ƴaƴansa su zama masu albarka masu sa masa sanyin idanu da al'umma baki daya kar su zama masa bakin ciki da alaƙaƙai to ya lazimci istighfari wa yumdidukum bi amwalin wa banin sannan na hudu yace wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki gona za ta yi kyau noma za ta yi kyau mutum kenan lokacin da yaje yayi shuka yana so gona ta yi kyau to ya bita da istighfari yawaita istighfari yawaita istighfari sai Allah ya sa albarka a cikin nomansa sannan na biyar yace wa yaj'al lakum anhara zai sanya muku wato rafi na ruwa masu albarka Allah zai saukar muku da ruwan sama mai albarka ya ba ku dukiya mai albarka ya ba ku ƴaƴa mai albarka ya ba ku gona mai albarka ku yi noma mai albarka in kullum zamci istighfari shi yasa mu Allah ya faɗa mana a farkon suratul hud yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma yace ku tuba zuwa ga Allah ku istighfari Allah zai jiyar da ku dadi mai kyau zuwa wani ajali sanan ne shine zuwa lokacin mutuwanku sannan sai yace wa yu'ti kulladhi fadlin fadla Allah zai ba kowani ma'abocin falala fallansa in Allah zai ci istighfari al'umma ma ta halaka Allah ya sa sharadin in al'umma ba ta so ta halaka to ta lazimci istighfari lokacin da kafiran Makka suka zo suka ce suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka daga hannu sama suna addu'a suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik suka ce ya Allah in da gaske alqur'ani gaskiya ne daga wajenka kai ka aiko Muhammadu da qur'ani to alaman da zaka mana magani shine ba wai ka shigar da yace suka ce fa amdir alaina hijaratan minas sama kai kai mana ruwan duwatsu daga sama to sai na bayan mu su gane da gaske ne awitina bi azabin alim koka kawo mana wata azaba mai radadi sai Allah ya ce mu annabi aywa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim ai sun ci albarkacinka kana cikin su Allah ba zai musu azaba ba Allah ba zai azabtar da su ba tunda kana cikin su to in annabi ya mutu fa ɗan bayansa da zasu zo kuma su kuma me zasu rike sai Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun in dai suna istighfari to Allah ba zai halakar da su ba in dai suna istighfari to Allah ba zai halakar da su ba wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun saboda haka yawaita istighfari yana sa a zauna lafiya wa bihi tuftahu maghaliqul abwab da istighfari ne ake bude kofofi da suka kulle kullallun kofofi da istighfari istighfari na bude shi qala ibn taymiya ibn taymiya al-harrani Allah ya masa rahama yake cewa innahu layaqifu khatiri fil mas'alati aw al halati allati tashakkalu alayya yace wani lokaci zuciyata nakan tsaya in yi takai komo akan wata mas'ala ko wani yanayi yace fatawa ma mas'ala kenan ta addini takan kulle mun kai na rasa me ya hukuncin kaza na rasa ya zan yi ibnu taymiya babban malami malamin su ibnu kathiri duka wayannan duk daliban sa ne ibnu al-qayyim da muka gama karanta maganar sa yanzu dalibin ibnu taymiya sai imam az-zahabi sai ibnu hajar al-asqalani yake cewa mas'ala ta addini takan kulle masa kai ya rasa ina zai samu mafita amma yace fa astaghfirullah alf marra sai nayi istighfari sau dubu istighfari dubu au aksara kuma sama da dubu au akalla wani lokacin kuma kasa da dubu hatta yanshari hasadru har sai kiljina yayil wata na gane wannan mas'alan ga hukuncinta da na sa wata mas'ala a gaba na gane hukuncinta ta dore min kai yace sai in istighfari dubu ko sama da haka ko kasa da haka yace wa qad akunu fi suqi wani lokacin ma ina cikin kasuwa awil masjid wani lokacin ina zaune a masallaci awil madrasa wani lokacin ina makaranta wani lokacin ina makaranta yace la yamna'uni zalika min adh-dhikri wal istighfar wannan baya hana ni nayi zikiri nayi istighfari wai dan ina kasuwa ina wajen neman kuɗi baya hana ni istighfari to balle ina masallaci balle kuma ina makaranta ila an anala matulubi istighfari nake tasawa a gaba har sai na ga cewa na samu abin da nake nema har sai bukata ta samu yawaita istighfari yawan istighfari mutun yawaita istighfari to yakan samu mafita a dukkan lamuran sa sai abu na kusa da karshe malama tace shine alisti'azatu billahi min alhuzni kullun ka dinga roƙon Allah ka kare ni daga bakin ciki Allah ka yaye mun bakin ciki Allah ka yaye mun bakin ciki kana sallallahu alaihi wasallama yukthiru min annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita wannan addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazani ya Allah ina roƙonka ka kare ni ka tsare ni daga damuwa da bakin ciki wannan addu'a ce annabi yake yawan maimaitawa a cikin azkarus sabah wal masadin sa li'annal humuma wal ahzana saboda damuwoyi da bakin ciki mimma yad'afu alqalba na daga cikin abin da ke raunana zuciya wa yu'thiru ala salamatihi wa ishraqihi wa quwwatihi fi sirri ila Allah fi sirri ila Allah na daga cikin abin da yake tasiri akan lafiyan zuciya da hasken zuciya da karfin zuciya ya raunana wayannan gaba daya akan hanyar tafiyan ka zuwa ga Allah akan hanyar komawan ka zuwa ga Allah to da galibi in ka gan kana cikin damuwa da bakin ciki kaga sallah ba za ka yi mai kyau ba ibada ba lalle ka samu kai mai kyau ba to sai ka dinga roƙon Allah ya kare ka da damuwa da bakin ciki qala shaykh muhammad ibn usaymin fi sharh al hadith ibn usaymin Allah ya masa rahama a sharhin hadith yake cewa al huznu lima mada bakin ciki shine al huznu ana yi ne ga abin da ya gabata wanda mun yi bayani tun a farkon littafin wal hammu lima yustaqbal kuma shi kuma al hammu damuwa ana yi ne ga abin da yake tunkara kaga abin da ya wuce kai ya riga ya wuce kana ganin kaza ba haka ya kamata ba shine zaka shiga cikin bakin ciki yanzu kuma kana tunkarin gaba kana ganin kar kaza ya zo maka a baibai to ka shiga damuwa kenan wal insanu idha kana hazinan fi ma mada ibnu sami yace mutun idan ya zama yana yawan damuwa da abin da ya wuce muhtammal lima yastaqbalu ya sa a gaba ya sa damuwa a ransa ya himmatu da abin da yake fuskanta fa innahu qad yatanakkadu aishuhu malam yake cewa to wannan fa rayuwarsa za ta yi kunci rayuwarsa zai rayu cikin wahala saboda abin da ake so kullum mutun ya damu da hadirinsa abin da yake ciki a yanzu to shi ya cika zuciyarsa da damuwa da bakin cikin abin da ya wuce da kuma tsoro da fargaban abin da zai tunkara nan gaba lakin idza kana la yahtammu illa bi hadirihi sai dai idan ya zama iya damuwarsa ita ce abin da yake hadirinsa yanzu abin halin da yake ciki yanzu wa yasta'iddu li mustaqbalihi kuma yana shiri ma abin da zai fuskanta nan gaba alal wajihi alladhi umira bihi bisa fiskan da aka umulce shi da shi kana zalika sababin fi ma'aninatihi wannan zai zama sababi na samun nutsuwansa abin da ya wuce a baya ya manta da shi yanzu abin da ya damu da shi shine ya zai ya kyautata yanzun sa gobe kuma ai baka sani ba tun damuwan ma da ka sa a gaban nan da shekara kaza baka sani ba za ka yi ko ba za ka yi ba kana iya mutuwa saboda haka sai ka damu da ya za ka yi ka gyara yanzu halin da kake ciki yanzu kathirun minan nasi mallan yace da yawa daga cikin mutane tajiduhu yahtammu ihtimaman aziman lil mustaqbal ihtimaman la da'iya lahu zaka samu mutun ya damu damuwa mai girma saboda abun da zai tunkara nan gaba damuwan da ba dalili ba hujja haka kawai fatatanakkadu alaihi hayatuhu wa yatta'ib sai ga rayuwarsa ta masa kunci ya gajiyar da kansa wa idha wasala ila haddil fi'li wajadahu sahala wal lokacin ba abun da ya sa damuwansa a gaba sai ma ta kai ga ya je aikata wannan abu sai ga ashe kazan ma da na damu da shi abu ne mai sauki sai ga ba wani abu bane ma ashe na damu da shi wa kathirun minan nasi aidan la yansa ma madha mallan yace da yawa daga cikin mutane ma zaka ga mutun shi ma abin da ya wuce shekara 10 shekara 5 amma ya kasa mantawa ya kasa ya share shi a zuciyarsa fayatajaddadu lahu alhuznu fayat'abu sai fayataibu sai kaga kullun bakin ciki kara sabunta yake masa a rai sai kaga kullun yana ta gajiyar da kansa ya kasa mantawa da abin da ya gabata da haka kullun mutun ya dinga roƙon Allah yana ce Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni Allah ka kare ni daga damuwa ka kare ni daga bakin ciki abu na ƙarshe zai ce tace almudawamatu ala azkari sabah wal masa shine mutun ya dage akan azkari sabah wal masa ya dage zikirin da ake safiya da maraice mutun ya dage akan su kada ya dinga sakaci da su misali za ka gansu akwai su a cikin hisnul muslim da wasu littattafai na azkar ya kamata a ce duk musulmi koda bai haddace su ba amma ya iya karanta su bal ma ya kamata a ce yayi kokari wajen ganin ya haddace su yayi kokari wajen ganin ya haddace su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma wani sahabi yace masa idan ka shiga cikin damuwa misali yace masa ka karanta allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thalta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi wa hammi manzo Allah yace ko bashi kaci makka tutu karki addu'an nan Allah zai warware maka wannan matsala da haka a sahabbai suka ce ya manzon Allah afala na ta'allamu haba yanzu bai kamata mu koyi wannan addu'an ba manzo Allah yace bal yanbaghi li kulli man sami'aha an yata'allamaha yace ba ma ku ba duk wanda zai ji wannan addu'an daga yanzu zuwa a tada duniya to ya kamata ya iya addu'an nan ya haddace saboda da ya shiga damuwa ya roki Allah Allah ya warware masa daka dage akan azkaru sabal masa fahiya qutul qulubi wal arwah wannan shine abincin zukata da ruhin mutum turisu fil qalbi sakina yana gadar da nutsuwa as-sakina wa dumanina yana gadar da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciya warahata wasurur yana gadar da kwanciyar hankali da farin ciki a cikin zuciya wa tabadul hazana wal ahzana wal gumum sannan yakan nisantar da bakin ciki da damuwa daga zuciyar mutum in ya lizimci azkaru sabah wal masa safiya da maraice to wannan shine karshen lamba ta 6 daga cikin ayyukan alkhairi da malama ta kawo ayyuka na gari wanda mutum zai dage a kansu domin ya samu warwara ko waraka daga mafitansa idan Allah ya kai mu sati mai na gaba sai mu tashi akan abu na 7 lamba ta 7 shine addu'a wa linkisaru baina yadai llahi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada ku sakurai Allah ya yafe mana Allah ya kawo mana mafita daga dukkanin damuwoyin da muka shiga Allah ya kawo mana agaji wayanda damuwoyi suka yi musu yawa Allah ka warware musu Allah ka kawo musu mafita wayanda bashi ya musu katutu Allah ka tausaya musu ka basu ikon biyan bashin nan Allah ka sauwake musu bashin dake kansu Allah ka sauwake musu bashin dake kansu wannan hali da muka shiga da yanayi na tsadan abinci ya ubangiji ga bayinkan nan Allah ka tausaya mana ka kawo mana agaji Allah ka tausaya mana ka kawo mana agaji ya Allah masu iyalai ka rike zukatansu ka hana su neman haramun Allah ka tsaida su akan halaliyansu Allah ka tsaida su akan halaliyansu Allah ka tsaida su akan halaliyansu Allah kawo mana agaje kawo mana mafita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.